الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 24 ga watan Juma'a al-Akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma ɗaya ga watan uku shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka. Littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Kamar ya kasance mutum ne da yake yin sabon Allah, sai ya tuba ya yi lagama, kuma da yau haɗa ya yi hukumu ya tada tubar wannan da lagama ake aikin wannan irin na da. Wai wancan jirgin na baya akan ya tuba ya yi lagama da aka shahi mishi, da ya tada tubar da lagama kin kuma ya komo ke aikata wannan laifin wancan na baya, akwai su ko kuma na sabon ne zai kasance laifin?
Na fahimta. Wai tambayar ɗan uwa mutum ne shaiɗani ya rinjaye shi, yake aikata ayyuka na saban Allah, Allah ya masa dace game da tuba, ya kyautata tuba, bayan wani lokaci kuma sai ya koma kan wannan aiki na sabo. Shin wai wancan laifi da ya yi na farko wanda ya tuba, ya kyautata tuba, tada tuban zai iya dawo da wancan laifi? Na gane. Kasancewar da ya tada tuba, ya koma kan wannan aiki na saban Allah, wannan babu wani dalilin da yake nuna cewa wancan laifi nashi na farko wanda ya kyautata tuba cewa za a dawo kuma a hada masa da shi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yana faɗa mana, yana cewa wannan kamar yanda wato a ka'ida malamai suke faɗa shi ne at-taubatu tajibu ma qablaha, tuba yana shafe duk abin da ya gabace shi na laifi. Menene dalili? Shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ubangiji ta'ala ya ce ka fada ga waɗanda suka kafirce mu, in har sun tuba sun daina kafirci, to za a gafarta musu duk abin da ya gabata na laifinsu. To dan haka anan abin da muke so mu gane, duk mutumin da ke aikata aiki na saban Allah, tuba ya zama wajibi a kansa. Idan ya kyautata tuba, shaiɗani ya koma rinjayar shi, ya koma kan wannan aiki, hannu ya tabbata cewa dole ne ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ko so nawa. Sai dai galibi abin da yake maida wasu daga cikin bayin Allah ruwa bayan sun tuba, zuwa wani lokaci su tada tuba, galibi kasancewar rashin cika sharuɗa ne waɗanda suke na tuba, domin kasancewar wato yana daga cikin, duk da cewa baya daga cikin sharuɗa na tuba, amma yana daga cikin abubuwan da ke taimaka ma bawa akan kyautata tuba. Shine bayan mutum ya cika sharuɗa na tuba, kamar yadda bayani ya gabata na cewa in laifi ne tsakanin bawa da Ubangijinsa, to tuba yana da sharuɗa guda uku. Sharuɗi na farko shine daina aikin saƙo take yanki. Duk lokacin da ilimi ya cin maka ko wa'azi ya cin maka kan cewa abu kaza bai dace ba saƙon Allah ne, to ya zama wajibi ka daina. Ba maganar sai zuwa jimawa, domin ba ka da tabbacin nan gaba za ka kai daidai da sai wanda ɗaya. Kamar yadda sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya haramtar da giya take yanki da saƙo ya ci musu, suka ringa fito da tununa na giya wanda sun dakace ta, idan lokacin tsadar ta yayi su fito su sayar su samu riba, take yanki suka ringa fitowa da ita suna bulbule ta akan titi sai da akai kurama ta giya. Kamar yadda Abu Talha sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullahi, ya ce akwai wata giya ta marayu a gona, na dakace ta ne in lokacin tsadar ta yayi na fito na saida, ya Rasulullahi, ko zan ci gaba da ajiye ta? Ya ce a'a. Take yanki Abu Talha shi ma ya fito da wannan giya ya bulbular da ita ya zubar da ita. To shine malamai suke faɗa idan ka koma nan kusa cikin akdari, yake cewa wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha, wajibi ne akan baligi mumini wato ya daina saban Allah a lokacin da yake safa masa, an gane ko ya daina wannan aiki take yake ba maganar sai an jima. Sannan sharadi na biyu shine mutum yayi nadama. Menene nadama? Biyo baya da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai domin su goge maka wannan laifi wanda ya gabata. Yana daga cikin nadama yawaita istighfari da yawaita duk wasu ayyuka na alkhairi, wanda kar mu manta a darasinmu da ya gabata a wancan sati, irin jayayyar da Umar Allah ya ƙara masa yadda yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan sulhu na Hudaybiya. Umar ya tabbata ba ya yi laifi wanda yake mai girma, ya ce wallahi iya rayuwa ta, ya ce ban gushe ba, ni ne sallah, ni ne azumi, ni ne sadaka, ni ne ƴantar da bayi, domin Allah ya goge mu wannan laifi nawa. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wa atibi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ka biya ma mummunan aiki da kyakkyawa, wannan kyakkyawa sai ya goge wancan mummuna. Don haka yin nadama ga duk wanda ya aikata ayyuka na saban Allah wannan sharadi ne, maimakon da yana kan ayyuka na banza to yanzu ya rikida ayyukansa gaba ɗaya su koma ayyuka ne na ƙwarai. Sannan sharadi na uku wato shine niyyar rashin komawa zuwa ga wannan aiki na saƙo ga abin da ya rage masa na kwanukan rayuwa. Ka sanya a cikin zuciyarka cewa iya abin da ya rage maka na kwanukan rayuwa, kai da wannan aiki an gama. Matukar ka daina aikin saƙo kana da niyyar komawa a gaba, to wannan tuba bai gaskata ba, bai yi ba. Sharadi ne dole sai ka sanya wannan niyya a zuciyarka. Shine yace wa niyyatu Allah ya uda ila zambi fima bakiya alaihi min umurihi, to wadannan in ya kasance tsakanin bawa ne da Ubangijinsa, amma in akwai haƙƙin wani ka zalunce shi a dukiyarsa ko a rayuwarsa ko a mutuncinsa, to dole sai ka mayar masa da haƙƙinsa ko kuma ka nemi ya yafe maka, saboda haƙƙin wani Allah baya bari. In tsakaninka da shi ne, to wannan yana iya gafarta maka in ka kyautata tuba, amma in akwai haƙƙin wani, to ban makawa dole sai ka mayar masa da haƙƙinsa ko ka nemi ya yafe maka. To dan haka yana daga cikin duk wanda ya tuba ya daina aiki na sabo, to ya kamata duk wani sababi wanda zai iya maida shi ruwa, to ya kamata ya nisanta. Idan wasu abokai ne waɗanda kuke sheke aya tare da su, to dole ka canza abokai. Matukar baka canza abokai ba, wannan za su iya maida ka ruwa. Idan wuri ne wanda yake na saban Allah, to dole ka kaurace masa, saboda ganin wannan abu yau da gobe na iya maida ka ruwa. Kamar yanda a cikin hadisin da ke cikin sahihain, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kissanta mana, mutumin da ya kashe mutum 100 daidai daga cikin magabata cikin Banu Isra'il, ya tambayi wani malami shin yana da tuba abun Allah, ya ce kwarai kana da tuba, ai ba abin da zai sha makance tsakaninka da tuba. Bayan a farko ya tambayi wani mai bautar Allah amma ba shi da ilimi, ina da tuba tsakanina da Ubangiji na? Ya ce mutum ne ya kashe mutum 99 kisa na ganganci, shi ko yana da tuba abun Ubangijinsa? Ya ce ai ba ya da tuba, duk wanda ya yi irin wannan ta'addanci ba maganar ya tuba, Allah ya karbi tubansa. Ya ce to tun da haka ne bari mu cike lissafi. An gane ko a ce 100, ai ya fi a ce 100 ba ɗaya. Ya gama da shi, sannan kuma sai ya koma tambaya a nuna masa wato mafi ilimi, ma'ana wanda yake da sani. Aka nuna masa wani malami, ya je masa tambaya, ya ce mutum ne ya kashe mutum 100 daidai, shin ko yana da tuba abun Ubangijinsa? Sai ya ce ai babu wanda zai sha makance tsakanin shi da tuba. Warai akwai yana da tuba abun Ubangijinsa. A lokacin nan ya kyautata tuba, shi malamin sai yake bashi shawara, ya ce to maza ka kaurace ma wannan kasa taka, ka koma gari kaza, akwai wasu bayin Allah na ƙurai a can suna bautar Allah, je ka kasance tare da su, kai ma ka ci gaba da bauta ma Ubangijin, kai ce domin kasar ka muguwar kasa ce. To wannan shine dalilin da yake nuna cewa duk mutumin da ya tuba, to ya kamata duk wasu asbab waɗanda za su iya maida shi ruwa, to ya kaurace musu. In wasu abokai ne wanda da su kuke sheke ayar, to ya zama wajibi ka canza abokai ka kaurace musu. In wuri ne, to dole ka kaurace ma wannan wuri. In ma wani abu ne wanda yake maida ka ruwa, to wannan abu dole ka nisance shi. A taƙaice abin da muke so mu gane, ba maganar wancan laifi nashi wanda ya tuba, wanda Allah ya shafe masa a ce kuma dan ya tada tuba kuma a dawo masa da wannan laifi.
Na'am.
Shi mu gane ba ka tuba ka ce saboda kaza, in za ka tuba ka tuba kawai saboda Allah. Duk tuban da mutum ya yi saboda abu kaza, wannan tuba bai yi ba, saboda tuba ibada ne. Ibada ko ba ta samun karbuwa matukar ba a tsarkake niyya. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Haka ya ce ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Don haka yana daga cikin sharɗin tuba da malamai suka zana shine wato ikhlasu niyya. Duk wanda ya tuba saboda kar a ce yanzu kamar wane yana kaza, ai bai dace ba. Kamar mu a ce yanzu muna kaza a gari, ai bai dace ba. To in kai wannan tuba, tuba bai yi ba. Ko kuma saboda kasancewar kuɗin da kake samun taimako da su akan saba ma Allah, yau ka talauce ka ce a to tunda dai babu komai, bari dai mu rage tunda yanzu babu. To wannan tuba bai yi ba. Tuba ibada ne, ibada ko ba ta karbuwa sai da kikkiawan, sai da tsarkake niyya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu shuru, wato mun gama babi na 15, babin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sharɗa game da jihadi da kuma yin sulhu tare da abokan gaba da da kuma rubuta wannan sharadi sharada da aka yi kenan a tabbatar da su a rubuce shine malam ya zo mana da hadisin Urwa ibn Zubair riwayarsa daga malamansa guda biyu Al-Miswar ibn Makrama da Marwan Allah ya kara musu yarda wanda hadisi ne mai tsawo hadisin da ke bayani game da sulhul Hudaybiyya wanda kuma a darasi da ya gabata mun zo karshen hadisin sai dai fadakarwa a kan wani kuskure da muka yi na tafsirin wata kalima wadda malam ya zo da ayar a cikin wato wadda wato Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya a sulhul Hudaybiyya shine fadarsa wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi baqni makkah min ba'di an aghfarakum alayhim wa kana allahu bima ta'maluna basira humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an taqahuhum fatusibakum minhum ma'aratun bighayrihim liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum adaban alima idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhaniyata haniyata aljahiliyya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahakka biha wa ahlaha wa kana allahu bi kulli shay'in alima gabar da muka kuskure fadarsa da yace wala hadiya ma'kufan da yace humul ladina kafaru sune wadanda suka kafirce ma ubangijinsu wasaddukum adil masjidil harami suka tsare ku gabarin isa masallacin Allah mai alhurma sai yace wala hadiya ma'kufan yace wala hadiya ma'kufan kenan alhadi ga hadaya nan ma'kufan ita ma an tsare ta ma'kufan ay mahbus an gane ko shine sai muka fasara cewa ga hadaya a tsaye kenan kasancewar an daure kafar hagun kenan tana tsaye akan kafa uku wannan yana can cikin suratul hajji fadar Allah subhanahu wata'ala wal budina ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alayha sawafa فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ صَوَافٌ شِنِي كِنَن أَن دَوْرِي كَفَرَ حَغُم كِنَن تَنَا تِي أَكَن كَفَا أُكُ لُوكَچِن دَ زَأَ سُوكِي هَدَايَا أَمَّا شِي مَأْكُوف مَعْنَاسَ شِنِي مَحْبُوس أَن چِرُو شِنِي دَغَ الْأُكُوف الْأُكُوف شِنِي وَاتُو الْحَبْس لُوكَچِي الْإِتِكَاف كَمَر يَنْدَ إِتِكَافِي ake wannan asalin sa kenan min al-ukuf ne al-ukuf bi ma'ana al-habs shine kamar yanda suke cewa akaftu ala shay'in ay habastu nafsi alayhi kamar yanda yake cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum da can da yake cewa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun to shine anan yace wal hadiya ma'kufan wato alhali ga hadaya nan an tsare ta kenan an hana an wannan an yi buluga mahilla an hana ta isa wurin yankanta zamu tashi babu na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب الشروط في القرض وقال الليث هو ابن سعد الفهمي المصري حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء إذا أجله في القرض جاز. مالم الله يجي كنسا نافتا واتوانا بابي نيوان لكي بياني جمد أبن يزود غمزان الله صلى الله عليه وسلم واتونا هلتشم ين شرطا في القرض واتو غمد رمشي. Idan za ka ranta ma mutum wasu kudade ko wani abu da yake kama da haka, to ba laifi za ka iya gitta masa sharadi, kuma a tabbata akan wannan sharadi matukar sharadin bai saba ma hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Kana iya gitta masa sharadi akan ramcen da za ka bashi. Akwai sharadin da zaka gitta ma mutum akan rance, kuma ya zamanto wannan sharadi ne wanda yake batacci. Kamar yanzu misali, kana buƙatar na ramta maka wasu ƴan kuɗaɗe, sai na ce to ni ai ba zan ramta maka ba sai idan zaka sayi abu kaza wanda yake nawa. Kaga wannan sharadi ne batacci, na cewa ba zan ramta maka ba sai in zaka saya abuna. Kaga wannan rance ne wanda yake ya janyo amfani. Duk rancen da zai janyo amfani kuwa to gadi bi haramun ne, saboda wannan sharadi bai dace ba. To amma in dai sharadi bai saba ma hukuncin Allah subhanahu wataala, to ba laifi mutum yakan iya gitta ma sharadi game da rance idan zai baka. Shine anan ma dan yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ambata wani mutum daga cikin banu Isra'il, wani daga cikin banu Isra'il wato sai ya nemi cewa ya ramta masa dinari 2. Ya nemi cewa ya ramta masa dinari 2. Kudaden dai ba kadan bane. To a lokacin nan, kamar yanda bayani ya gabata, domin hadisin ya riga ya gabata, ya ma maimaitu ne a nan. Shi wanda za a ramta masa sai aka nemi cewa ya zo da shaida wanda zai tabbatar da cewa an ramta masa dinari 2, sai ya ce wa kafa billahi shahida, ya ce Allah ya isa mai shaida, ba ni da wani shaida wanda ya wuce Allah, Allah yana gani ka ramta mu wato dinarin ka 2. Shi mai kudin sai ya ce to zo mun da kafil, ma'ana lamini, wanda in har baka dawo mun da kudade na, to shi na sani. Idan aka ce kafil shine lamini, kenan wanda ake cewa kamar responsible kenan, wanda shine zai dau nauyi kenan, in har kai baka zo da kudi kenan shi aka sani. Shi wannan bawan Allah sai ya ce masa wa kafa billahi wakila, wannan kafila, yace Allah ya isa lamini, ma'ana Allah shine lamini na akan cewa ka ramta mu wato dinarin ka 2. A lokacin da ya amince ya danka masa waɗannan kuɗaɗe, suka yi alkawari, shi ne ya ce fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma, ya ba shi wannan dinari 2 zuwa wani lokaci wanda yake kayyadadde kenan. Sun yi alkawari a rana kaza wato zai dawo masa da waɗannan kuɗaɗe nashi. To shi wannan bawan Allah wanda aka yi alkawari da shi a rana kaza zai dawo da wannan kudade, ya zo wato gabar teku tashar kenan, jirage na ruwa, domin ya tafi ya je ya kai ma wancan kudadensa. Sai aka yi katari wato ya rasa jirgi a ran nan, shi ko ga an yi alƙawari to shine a lokacin nan yauni bai samu ba jirgin da zai hau domin ya kai masa kudaden shi kamar yadda aka yi alƙawari har zai koma sai ya ga wani koren ich sai ya rarike cikin wannan ich sai ya nade waɗannan kudade sai ya saka su a ciki sai ya rubuta takarda da sunan cewa shine wanda ya ramci kudi amma ga uzurin da ya gitta ma'ana bai samu ba zawwa kenan kasancewar kenan ya rasa jirgi ya rubuta takarda sai ya ce ya ubangiji na ka san da cewa wannan bawan Allah ya nemi cewa in zo masa da shaida na ce kai ne shaidata ya nemi da cewa in zo masa da lamuni na ce kai ne lamuni na sai ya jefa wannan ice cikin ruwa ya ce ya Allah ka isar mishi da hakkin shi shi wancan bawan Allah shi ma ya fito a ranar da suka yi alkawari kenan za a kawo masa kudinsa shi ya zo ya wuni a nan bai samu jirgi ba har ya yi niyyar komawa gida sai ya ga wato wannan koren ice ruwa yana kada shi sai ya ce bari na ɗauka na tafi gida da shi kenan na faskara ko da wato a wannan misali makamashi da shi zuwan da yake gida da ya faskara wannan ice sai ya samu kunshin wannan kudade a ciki yana budawa sai ga ya dinarin shi ne dubu kuma ga takarda cewa wannan da suka yi alkawari shi ne aiko masa shi wannan bawan Allah da kuma wata rana da ta dawo zai sa ya samu jirgi sai tafi kuma sai ya sake kulle dinarin dubu sai ya tafi lokacin da ya tafi ya same shi ya ce masa ga dinarin ka dubu sai ya ce a sakon da ka bada Allah ya isa mun da shi don haka Allah ya faɗa wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wannan kaga tsabar yadda da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne da amincewa da shi kuma irin waɗannan masu gaskiya masu amana su ne suka yi karanci a yau an gane ku don haka kar wani ya sa ka kwana a yau ka ce ina shaida ya ce maka wa kafa billahi shahida da wannan to wancan an gane ku masu amana a wancan lokaci yawa gare su amma a yau sun zama kwantsan waka kamar yadda ake faɗa abu ne wanda yake mai wahala kamar yadda ya zo a cikin hadisin yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu amana ba cigiya ba ne ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda maha'inta su ne ɗan kaɗan sai an bincika sannan ake samu amma kuma galibi a yau masu amanar su ne kaɗan wanda sun kai sai ma ana ba da labari cewa a gari kaza cikin ƙabila kaza akwai wani mutumin ƙwarai ne yana da rikon amana kamar yadda a yau kusan haka ne sai ka ji ana a yau kaɗan ne za ka ji ana cewa sai ka ji an ce a gari kaza a ma'aikata kaza akwai wani ma'aikaci kaza a muntacce ne a cikin goma ko mu ce a cikin ɗari sai an yi sa'a ake samun kamar biyu ko uku to shi ne a nan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana yin sharaɗi game da rauci wato abu ne wanda yake ya halatta kamar yadda lokacin da zai ramta masa kudin wato ya nemi cewa a zo da lamuni amma da ya nuna masa Allah ne lamuninsa yadda ya amince kuma a nan ya masa sharaɗi ajali ya sanya masa lokaci wanda yake ƙayyadadde wannan kwa ba laifi ba ne ba sanya lokaci kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu don haka sanya ajali game da rance wannan ba laifi ba ne ba kana iya gita wannan sharaɗi shine kenan ya ce babu shuruɗi fil qarar babi ne wanda ke bayani game da yin sharuɗa game da rance kenan wannan abu ne wanda yake na halal shi ne a nan malam sai ya zo da asar na Abdullahi ɗan Umar da Aqa ibn Abi Rabah suke faɗa idza ajjalahu fil qardi jaza in har mutum ya sanya ma mutum ajali game da ramci da zai ranta masa yace jaza wannan ya halatta ya halatta kenan ya sanya masa ajali daga lokaci kaza kenan zuwa lokaci kaza babul mukatab wa ma la yahillu min ash-shurut allati tukhalifu kitab Allah وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط وقال أبو عبد الله يعني محمد بن إسماعيل يقال أن كليهما عن عمر وابن عمر قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن يحيى وابن سعيد القطان عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتتها بريرة رضي الله عنها تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتائيها فآتكيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato al-mukatab shine bawan da aka dora masa fansa an gane ko ne yin sharadi wato game da bawan da aka dora masa fansa sai ya ce wa ma la yahillu min ash-shurut allati tukhalifu kitab Allah da abinda baya halatta na sharda sharɗan da wato suka saba ma hukuncin Allah kenan abinda ake nihi da kitab Allah anan kenan ana nihi hukuncin Allah wato shine wannan ke fada wa qala Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda na fada fil mukatab wato game da bawan da aka dora masa fansa yace shurutuhum bainahum sharɗan su kenan na tsakankanin su kenan shi bawan da aka dora masa fansa da mai gidansa wanda ya dora masa fansa in har suka gitta wasu sharda sharɗan da basu saba ma hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala to sharɗan na tsakankanin su kenan cikawa da wannan sharadi ya zama wajibi shi ne malam sai ya zo da wato athar na Ibn Umar ko kuma mahaifinsa Umar Allah ya kara musu yadda suke fada kullu shardin khalafa kitab Allah duk sharadin da ya saba ma hukuncin Allah fa huwa babu wannan sharadi ba ta ce ne abinda ake nihi da kitab Allah anan shine hukuncin Allah ba ana nihi ba alqur'ani alqur'ani zancen Allah ne hukunci ne nashi kuma sunna ta manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ita ma hukunci ne wanda yake na Allah duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zartar da shi na hukunci to Allah ne ya zartar da wannan hukunci domin matsayinsa dan aiki ne. Iya abin da yake kan shi isarwa ba ya da wani kaso na shi, kamar yadda Allah ya faɗa wa ma adar rasuli illa al-balaghul mubin. Dan haka anan da yace kullu shartin khalafa kitaballahi, dukkan sharadin da ya saba ma hukuncin Allah fa huwa batil, wannan hukunci ne wanda yake batilci. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, fi kitabillahi ay fi hukumillahi, a cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kuwa shine alqur'ani da sunna da ijma'i na malamai da kuma kiyasi in har ya cika shartansa. Waɗannan su ne usul waɗanda suke na kafa wato hujja game da duk wani hukunci wanda yake na addini. Shine sai suka ce wa in ishtarata mi'ata sharti, ko da shi mai sharadin ya gitta sharadi 100, ma'ana 100 anan lil mubalaga ne, ko da ya fi 100, an gane ku, to wannan sharadi ne wanda yake batacce in dai ya saba ma hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Abdullah, al-Imam al-Bukhari ke fada wa qalu an kilayhima an Umara wa ibn Umar, wato an rawaito daga dukkansu gaba ɗaya da ɗan da mahaifin kenan Umar da kuma ɗansa Abdullahi kenan, kowanne daga cikinsu ya faɗa kullu shartin khalafa kitaballahi fa huwa batil wa in ishtarata mi'ata shartin, duk sharadin da ya saba ma hukuncin Allah to batacce ne, ko da ya kai sharadi 100, ko da shi mai sharadin ya yi sharadi 100, to wannan sharadi ne wanda yake batacce. Amma tare da cewa wannan daman sun ciro shi ne daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wannan hadisi da malamin ya koma zawa da shi, hadisin Amra daga Aisha Allah ya kara mata yadda. Aisha ke faɗa a tattara Barira, wato Barira ta zo mata, wanda kamar yadda bayani ya gabata ita Barira baiwa ce wadda takan zo gidan Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, takan mata hidima aikace aikace. To wata rana masu gidanta suka dora mata fansa, shine uqiya tara, cewa ta hadu musu uqiya tara daga nan zuwa lokaci kaza, idan ta hadu to ta zama diya. To Barira Allah ya kara mata yadda, an dora mata wannan fansa uqiya tara, duk uqiya ku dirhami 40 ne, akalla kenan dirhami 360 aka dora mata. Ta buga ta kasa biya, komai bata bada ba daga ciki. Shine sai ta zo gun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tas'aluha fi kitabatiha, tana roƙon Aisha ta taimaka mata game da dora fansar da aka mata, ma'ana Aisha ta agaza mata ta bata wani abu domin ta kai ta biya. Faqalat Aisha, Allah ya kara mata yadda, sai ta faɗa ga Barira, ta ce mata in shi'iti a haɗaitu a halaki wa yakunu alwala'u li, ta ce an in har kina so je kike faɗa ma masu gidanki iya abinda suka dora miki na fansa, zan tasa waɗannan kuɗaɗe yanzu take yanke ki kai musu, amma sharadi alwalaicin kina wani. Wanda bayani ya gabata shine ake kira kenan maulan ni'ima, bawan da ka entar da shi, to anan ka fi kowa kusa da shi. Dan haka wannan bawa in har Allah ya masa rasuwa ba shi da magaji wanda zai iya gadan shi, kai da ka entar da shi kai ne zaka gaje shi. To shine anan ta ce wa yakunu alwala'u li, alwalaicin ki ya kasance nawa. A lokacin nan Barira Allah ya kara mata yadda, ta tafi ta fada ma masu gidanta tace kunji abinda Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fada in har kun yadda kun amince to za ta tsa wannan kudade da kuka dora mun gaba daya yanzu in zo muku da su amma sharadi alwalaici na nata ne da ta fada musu sai suka ce koma ki fada mata in tana neman lada abun Allah ta nema ta bada kudin a kawo amma sharadi alwalaicin ki namu ta nemi lada abun Allah game da yantar wadda ta miki amma alwalaicin ki namu falamma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida zakaratu zali Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ambata masa wannan labari ta fada masa kaji abinda masu gidan barira suka fada qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da Aisha ibta'iha sai ta ma'ana tsa kudin ki bata ta kai musu fa a'tiqiha yantar da ita fa innamal wala'u liman a'tab manzo Allah yace ki sanna cewa shi alwalaici wato na wanda yantar da bawa wanda yantar da bawa wato shi yake da alwalaicin sa kuma kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya alal minbar wato akan minbarin sa manzo Allah ya hau kan minbarin sa yayyabu ubangijin sa subhanahu wata'ala da abin da ya dace ne yabo fa qala sai manzo Allah ya fada a cikin khutba yace ma balu aqawami yashtarikuna shurutan laysat fi kitabillahi manzo Allah yace me yasa wasu mutane suke gidda sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah sai yace man ishtarata shartan laysa fi kitabillahi duk wanda yayi sharadin da baya cikin hukuncin Allah fa laysa lahu manzo Allah yace bai cancanci ba wannan sharadi an gane ko bai cancanci wannan sharadi balantana a cika masa inde sharadin baya cikin hukuncin Allah me ake nini baya cikin hukuncin Allah sharadin da ya saba ma hukuncin Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sai yace wa in ishtarata mi'ata shartin koda yayi sharadi 100 to wannan sharadi ne wanda yake batacci kaga kasancewar sharadin da suka yi na cewa wai Aisha inde har za ta iya to abinda za ta yi kawai ta saya ta ba su kudin ta yantar da ita amma alwalaici nasu ne kamar yanda ya gabata a wata riwaya manzon Allah ya ce yi musu sharadin ga ya musu alwalaicin nasu ne manzon Allah ya ce sai ya take yantar da ita manzon Allah ya sa Aisha ta sayi barira ta tsa musu wannan kudi ta yantar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba domin ya nuna musu kuskurensu cewa wannan sharadi da suka yi sharadi ne batacce dan haka ba su cancanci ba a cika musu da wannan sharadi shi ne anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi dan wa'azi wanda yake takaitacce wanda wannan shine abin da ke nuna cewa in wani al'amari ya taso kina ya kamata ga malamai su fadakar da jama'a kuma yana daga cikin salo na wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda bayani ya maimaitu shine riga ba wuya ba sai ka ambata mutum ba sai an ayyana mutum ba domin babu fa'ida game da ayyana mutum kuma wani nau'i ne wanda yake na kunyatarwa dan haka shine anan yace ma balu aqwami wani ya samu su jama'a yashtariduna shurutan laysat fi kitabillahi suke yin sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah kaga duk mai laifin ya san da shi aiki kamar yadda Hausawa suke cewa duk wanda ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake. Kenan anan su masu gidan barira sun san wannan wa'azin takanas da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi da su aiki. Shi ne sai ya ce duk wanda ya sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah fa laysa lahu ai bai cancanci ba wannan sharadi kenan ba za a cika masa ba. Kamar yadda misali na sayar maka da babur sai in ce maka da sharadi kar ka hau ko kuma kar ka saida kai ma. To wannan sharadi ne batacce tunda abu ya riga ya zama mallakar ka kai ka san yadda za ka yi da shi, kana iya bari ka hau, kana iya kyauta da shi, kana iya sadaka da shi, kana iya sayarwa ka karɓi kuɗinka. Sai ya ce wa in ishtarata mi'ata sharadin, manzon Allah ya ce ko da ya yi sharadi dari shi wanda ya yi sharadin to wannan sharadi ne batacce. To a nan kar ka fahimci cewa in ya dabu a kan sharadi dari cewa ya halatta, a nan lil mubalaga ne kenan. Manzon Allah ya ce ko da ya kai sharadi dari kai ko sharadi dubu ne mutum zai yi in dai ya saba ma hukuncin Allah to wannan sharadi ne batacce. Kenan ba a lura da shi, dole za a sanya kafa a shure shi. Kenan a nan abinda muke so mu gane duk wani sharadi da za a gitta a wajen irin waɗannan mu'amala ta alkitaba, dora fansa ko wasu cinikayya da abinda ya kama da abinda ya kama da hakan, kenan a tsaya a lura da wannan sharadi ya ci karo da hukuncin Allah ko bai ci ba. In dai sharadi ya ci karo da hukuncin Allah to wannan sharadi ne batacce. Za ka iya meka wuya a tabbatar da wannan ciniki kuma cika wannan sharadi ba dole ba ne ba. Babu ma ya juzu min al-ishtiradi wa sunya fil ikrar wa shurudi allati yata'arafu an-nasu bainahum wa idha qala mi'atun illa wahidatan aw ithnatayn aw thinatayn. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال الرجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فلم يخرج. فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما قال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. فلم يجي. فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da ke halatta wato na yin sharadi wa sunya fil ikrar, wato da togaciya game da tabbatar da wani abu. An gane ko? Kana buƙatar ka tabbatar da wani abu to ba laifi kana iya togaciya ka ce banda kaza. Sai ce wa shurudin laki ya ta'arafu hannasu bainahum, da sharda waɗanda mutane wato suka yi sani tsakankaninsu a al'adance. Kenan akwai wasu sharda waɗanda an yi sani kuma sharda ne waɗanda ba su saba ma hukuncin Allah ba. Abu ne sananne kenan duk mu'amala kaza idan aka yi to akwai wani sharadi wanda yake na kaza. Shi ne a nan sai ma da yake cewa wa idha qala mi'atun illa wahidatan aw thinatayn, idan mutum ya faɗa ya ce mi'atun abu kaza dari ne illa wahidatan sidi daya aw sintaini ko kuma babu biyu to wannan ya halatta mutun ya toga ya toge kamar misali wani abu wanda yake dan kadan kamar yanda da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa togaciya inda mutun ya toge abu wanda yake dan kadan daga cikin abu da yawa to wannan ba da yake sai dai kasancewar su jumhurin malamai sun tafi akan cewa da yawa mutun yana iya togewa yana iya toge mafi yawa daga cikin wato abu wanda yake misali kamar ka ce mi'atun illa tis'atan wa tis'ina dari sai dai babu 99 kinan nawa kake ni idita kake menene dalilin su sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul hijr lokacin da Allah yana alci shaytani ne yake fada yana cewa qala rabbi yake cewa qala rabbi bima agwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin yace ya ubangiji na bima agwaytani a sababin halakarwa da kamu yace la uzayyinanna lahum fil ardi lalle bayin ka zan kawatar musu da ayyuka na sako a ban kasa duk wani aiki na sako to zan kawatar musu su ga cewa abu ne mai kyau wala ugwiyannahum ajma'in yace gaba ɗayan su sai na halakar da su sai yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayin ka waɗanda suke ababan tsarkakewa wanda ka kimsa musu yi dan kai a cikin zukatansu sai dai su sune wannan bayin da zan iya da su shi ne ubangiji ta'ala ya koma faɗa sai ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sulṭānun illā man ittaba'aka min al-ghāwīn wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in sai ya ce inna ibadi lalle bayina na gari laysa laka alaihim sulṭānun baka da wani karfi akan batar da su illā man ittaba'aka min al-ghāwīn sai dai wanda ya bi ka daga cikin halakau to kaga kamar yanda yazo a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah yake faɗa ga annabi Adam na cewa ya fito ka san ƴan wuta daga cikin zuri'arsa a cikin dun mutum dubu 999 gaba ɗaya ƴan wuta ne eh tak ne dan aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin dukkan dubu kenan dai ta kane dan aljanna to kaga anan da yace inna ibadi laysa laka alaihim sulṭānun illā man ittaba'aka min al-ghāwīn to su bayin Allah ɗan kadan ne a cikin dubu mutum ɗaya ne 999 gaba ɗaya su waɗannan mabiyan shaytani wanda yanzu yau in ka dauki duniya gaba ɗayanta adadin mutanen da suke raye a doren ƙasa akalla ina ji sun kai miliyar 5 ko zuwa 6 ko miliyar na miliyar 8 to a cikin miliyar 8 din nan duka musulmi sun kai miliyar nawa ha to musulmi miliyar 1.5 a cikin miliyar 8 to dan haka kenan anan abinda muke so mu gane hujja ta jumhurin malamai kana iya ambata abu sai ka tugace mafi yawa daga cikin shi sai ka ce 10 sai dai babu 9 a ciki kenan daya tare da cewa wasu sun tafi akan cewa sai dai ka tuge dan kadan kenan a 10 ka ce 10 sai dai babu daya ko kuma babu biyu kenan a 10 babu biyu kenan ya zama 8 a 10 babu ɗaya kenan ya zama 9 to shine anan yace wa idza qala mi'atun illa wahidatan aw sinatai aw sintai idan yace 100 sai dai babu ɗaya ko kuma babu biyu to wannan ya halatta wannan togaciya da yi ibnu awun wato ya rawaito daga Muhammad ibn Sirin ke fada wani mutum ya fada li karihi wato ga wanda ya bashi hayar wato wasu raƙuma an gane ku kasancewar fataki ɗan kasuwa a wancan lokaci din zasu lauta kaya su kai wani gari domin sayarwa to sukan zo wajen makiyaya mutanen da suke da raƙuma ya su nemi a ba su hayar wato raƙuma za su lafta kaya su kai gari ka za su sayar in sun ci kasuwa sannan su dawo ma masu raƙuma su kamar yadda yau ake ɗaukan hayar mota a loda mata kaya kaga ai ba ɗan kasuwa ba shi bai ke ba ko wani ɗan kasuwa bai ke da mota ta shi amma sai ya sayi kaya ya ɗau hayar mota ya loda kayan shi in ya kai kenan kuma a dawo masa da motar shi ya biya shi kuɗin shi to shi ne ya ce qala ar-rajulu li karihi wato wani mutum ya faɗa kenan ga wanda ya ba shi hayar wato raƙumi sai ya ce masa adkhil rikabak ya ce masa shigo da raƙuman naka sayo raƙumin naka kawo mai shi ya kawo masa sai ya ce fa in lam arhal ma'aka yawma kaza wa kaza fa laka mi'atu dirham in har bana tafi ba a rana kaza da kaza to zan baka dirhami 100 misali kun yi da shi cewa yau misali muna ranar juma'a kace masa kawo mun raƙumin naka yau gobe asabar zan tafi sai ranar laraba zan dawo in har ban tafi ba gobe kuka yi da shi kenan akan dirhami 80 sai kace masa to in har ban tafi ba gobe ko jibi to dirhami 100 zan baka an gane ku kaga wannan ai sharadi ne ka gitta ma kanka cewa in har goben baka tafi ba to iya abinda zaka bashi maimakon da zaka bashi dirhami 80 to yanzu ma ya zama 100 zaka bashi kamar ka ce masa kawo mun motar ka zan loda kaya kenan gobe zan tafi in har ban tafi gobe ba to shi ka 100 zan baka maimakon da kun yi shi ka 80 falam yakhruj sai bai samu ba tafiya a ranar da wato ya kayyade masa fa qala shuray aka zo wajen alqadi shuray sai yake cewa man sharafa ala nafsihi qa'ian ghayra mukrahin fa huwa alayhi duk wanda ya ma kansa sharadi dan radin kansa shine yi wannan sharadi ba tirsasa shi ba aka yi to fa huwa alayhi wannan sharadi yana kai shi tunda anan ba tilasa shi ba aka yi shi yace a ya ma kanshi sharadi in har lokaci kaza bai tafi ba to kaza zai bada me yasa saboda kasancewar raƙuma galibi a makiyaya suke kasa ya kawo maka raƙumin shi ga ranar da zaka tafi kuma baka tafi ba to abincin wannan yini da baka tafi ba na raƙumi kaga anan ka tuzartar da shi ba akai shi ba makiyaya ba a kai shi ba makiyaya abu ne kuma wanda yake ya zama wajibi a kanka kamar yanzu misali ka zo ka ɗauki hayar motar mutum ka ce rana kaza za ka tafi ka ajiye mushi mota baka tafi ba kuma wanda kullum a cikin takardu suke takardun nan kuma kwanuka gare su kan yadaddu kenan kaga anan kana sanya shi asara wannan kwanuka da ta yi ba ta tafi ba kenan a zama asara suke gare shi da haka anan in shi ya maka sharadi ko kuma kai ka masa sharadi ya yarda da wannan sharadi to ka tabbata cewa abu ne wanda ya zama wajibi a kanka dan haka kenan anan misali shine yace sai yace qala ar-rajul li karihi wani mutum ya fada kenan ga wanda ya bashi hayar wato raƙumi sai yace masa adkhil rikabak wato shigo da raƙumin naka kawo mun shi fa in lam arhal ma aka yawma kaza wa kaza in har rana kaza da kaza ban tafi ba to falaka mi'atu dirham wato na gare ka mi'atu dirham dirhami 100 zan baka falam yakhruj akai ka tari kuma bai fita ba ya tafi aka zo wajen alkali shuraiz sai ya ce man sharata ala nafsihi qa'ian ghayra mukra duk wanda ya gifta ma kansa sharati qa'ian dan ra'in kansa kene shine yadda ghayra mukrahin ba tirsasa shi ba akai fa huwa alaihi wannan sharati yana kan shi dole ya cika an gane ko dole ne ya cika da wannan sharati wa qala ayyub an ibn sirin ayyub ibn abi tamima ya rawaito daga malamin sa kenan muhammad ibn sirin ke cewa innar rajulan ba'a fa'aman lalle wani mutum ya sayar ma wani abinci qala shi wanda ya saya sai ya ce illam atikal arbi'a in har ban zo maka ba a ranar laraba falaisa baini wa bainaka bai'un wannan ciniki tsakani na da kai babu shi falam yaji sai gaya kuma bai zo ba a ranar da ya alkawari ranar laraba an gane ko kamar misali ku yi ciniki da mutum yadda ce ya saida maka kai ma ka ce ka saya sai ka ce masa to rana kaza zan kawo ma kuɗi in karba in har ban zo ba a wannan rana to wannan ciniki babu shi an gane ko kenan duk wanda yake bukata kana iya sayar mishi wani lokaci shi mai saya shi yake yin wannan sharadi ko kuma shi mai kaya yana iya cewa to wannan mota na sayar maka da ita amma daga nan zuwa rana ya tewa in ka zo da kuɗi kenan ka karɓi mota ka bani kuɗi amma in aka wuce rana ya tewa baka zo da kuɗi ba to wannan ciniki babu shi kenan sawa'an shi mai kaya yi wannan sharadi ko kuma shi mai saya to anan shi mai saya shine yayi sharadin an yi cinikin abinci ne an sayar masa sai ya fada ga mai abincin yace masa illam atikal arbi'a in har ranar laraba ban zo maka ba na kawo maka kuɗi falaisa baini wa bainaka bai'un babu wani ciniki tsakani na da kai kenan wancan ciniki ya tashi falam yajidi sai gaya bai dawo ba fa qala shuraib lil mushtari alqadi shuraib sai ya fada ga shi wanda ya sayan yace anta akhlafta kai ka saba alkawari tunda ka ce laraba za ka zo kuma baka zo ba fa qada alaihi ya zartar da hukunci akan sa wannan ciniki babu shi yanzu dai sai sabo in da ya saida maka jika 100 yana iya cewa a yanzu sai jika 150 in kana so ka saya in baka so kuma kai gaba to amma akwai wani sharadi da ake yi amma shi wannan sharadi kuma ya saba ma shari'a na cewa wai zaka bada wani bangare daga cikin kudin ayi alkawari in lokacin yayi in baka kawo cikon kudi wancan kudi naka sun kai sun halaka so da yawa akan samu wannan misali an sayar ma da kaya jika 100 sai a ce to kawo jika 20 ayi alkawari lokaci kaza zaka kawo in baka kawo wato wannan jika 20 taka wanda aka amsa shi kenan ba maganar a baka kudala a ciki kaga wannan cin dukiyar jama'a ce ta hanyar harantacciya su kuma wai kamar wani sharadi da suke wani yake fada mun sharadin su na masu sai da mota yanzu misali in aka yi ciniki ka bada wani bangare da kuɗi to in aka yi alkawari in baka cika ba in ka zo ko ka ce ka fasa to wannan kudade naka ba a baka su ba sai randa aka sai da mota ko wata nawa za a yi ba a ɗauka ko dala a ciki amma kuɗinka ba a baka ba sai randa aka saida ta to kaga wannan shi ma kasancewar akwai rashin adalci a cikin shi su sharadinsu ne wai suka yi ba a baka ba sai randa aka saida mota to abin da ya kamata in dai da halin biyanka a baka kuɗinka a baka kuɗinka maganar sai an sai da mota wannan bata taso ba ta kan iya yiwuwa motar nan ta ɗau lokaci mai tsawo bata sayi ba ko kwata-kwata ma ta kasa sayi ba to shi ne anan sai alkalin ya faɗa ga shi wanda ya saya ya ce anta akhlafta kai ka saba alkawari tunda ka ƙayyade lokaci za ka zo kuma baka zo ba faqada alayhi sai yake hukunci akan sa kenan wannan kenan ciniki ya tashi tunda kai kace fa laysa bayni wa bainaka bayun malan sai yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna lillahi 99 asman lalle ubangiji ta'ala yana da sunaye 101 yana da sunaye 99 ma'ana gumiya 99 mi'atan illa wahida yace suna 100 ne yace sai dai babu daya a ciki 100 ne yace sai dai babu daya a ciki man ahsaha duk wanda yake diddige waɗannan sunaye na Allah yayi kokarin kwatanta aiki da abin da suka kunsa dakhala aljanna makomar shi ita ce aljanna ihsa'uha ba ana nihi ba har da cewa kawai in ma ka haddace to wannan wani haske ne wanda yake na daban kenan waɗannan sunaye na Allah ka ringa karanta su sannan kuma kana kokarin kwatanta yin aiki da abin da suka kunsa to duk wanda ya dazuci waɗannan sakamakon shi aljanna gobe kiyama waɗannan sunaye na Allah subhanahu wataala 101 suna kunshe a cikin alqur'ani da sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma riwaya ta al-Imam Tirmidhi wanda bayan cewa man ahsaha dakhala aljanna sai yazo da sunayen ajire shine ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir har zuwa karshe wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wasu marwayata aka samu ne ya kara wannan iya fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta tsaya bakin man ahsaha dakhala aljanna kuma tare da cewa waɗannan sunaye da aka kuro akwai sunayen da kwata-kwata ba na Allah subhanahu wataala bane ba dan haka malamai suka bi diddigi a cikin ayoyi na alqur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ware waɗannan sunaye 101 in ka koma cikin littafi wanda ake kiran shi da suna al-qawa'idul musla na Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa yayi kokarin zawwa da waɗannan sunaye gaba ɗaya su kuma da dalilan da suke tabbatar da su haka a cikin littafin da Abdul Muhsin al-Abbad ya wallafa Kafaful Jannat Dani wanda sharhi ne na muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani anan ya zo da waɗannan sunaye 101 kuma kowane sunan ga dalilin da ya tabbatar da shi aya ta al-Qur'ani ko hadisi ingantacce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana halaccin togaciya game da tabbatar da wani abu domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana cewa Allah yana da sunaye 100 sai yace a cikin 100 yace babu daya shine yace inna lillahi 99 asman 100 sai yace illa wahida yace a 100 yace babu daya sai yace man ahsaha dakhala aljanna kina wannan yana nuna halaccin mutum ya toge wani abu daga cikin kenan wani adadi da kake nihin tabbatarwa babu shurudi fil waqf qala haddathana qutaybah ibn sa'id wa ibn jamil ibn tarif al-baghlani qala haddathana muhammad ibn abdillah al-ansari qala haddathana ibn awun qala anba'ani nafi an ibn umar radiyallahu anhuma anna umar ibn al-khattab radiyallahu an asaba ardan bi khaybar فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الركاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin sharda game da waqafi. Idan aka ce al-waqaf shine tsayar da wata dukiya a ringa gudanar da ita akan wata hanya ta alkhairi har abada, wanda duk wanda yayi waqafi to ya tabbata abin nan da yayi waqafi ya fita daga annansa, shine ake kira waqaf, kuma shine ake kira da wato al-hubs kamar yanda ake fada a Hausa kenan. Idan aka ce al-hubs shine ka tsare kenan wata dukiya a ringa gudanar da ita akan hanya ta alkhairi. To ita irin wannan dukiya da mutum yayi waqafin ta to ya tabbata cewa ba ta fita daga mallakar shi, koda talauci zai kashe shi to wannan dukiya ba maganar cewa ya sayar da ita. Kamar yanda misali masallaci idan mutum ya gina waqafi, makaranta idan ka gina ka sanya ta zama waqafi, duk wasu abubuwa na alkhairi da ake yi. To shine anan malam yazo mana da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle mahaifinsa Umar asaba ardan bi Khaybar, wato yayi dace da wata gona a Khaybar da aka yi rabon ganima. Umar ya samu wata gona a nan Khaybar, fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama yasta'miruhu fiha, yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da umarnin da zai ba su, menene ya kamata a ce yayi da wannan gona. Wanda wannan yana nuna mana magabatan kwarai idan suna nihin yin wani aiki na alkhairi ba sa gaban kansu iya abinda ra'ayinsu ya ba su ce shi za su, sukan zo su shawarci masu ilimi domin su nuna musu abin da yake dacewa. So da yawa kai tunaninka zai baka cewa kai kaza, to alhali wannan tunani naka tunani ne wanda yake akwai kuskure a cikin shi, inda zaka nemi shawara masana za su iya baka shawara cewa abu kaza ya kamata kai, in kai wannan shine yake dacewa. Amma su da yawa yau kawai sai kaga mai kudi yayi abu, in yayi abu kuma wannan abu kawai akan kuskure, inda a ce kaza ya nemi shawara waɗanda suke masana to za su iya ba shi shawara cewa ga abu kaza, inda kai wannan abu shine yafi dacewa. To dan haka anan Umar wannan gona tashi da yake son yayi wani aiki na alkhairi da ita, sai yazo ya shawarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka shi ma Abu Talha yayi lokacin da Allah ya saukar da dan tanadu ribira hatta tufiqu bima tuhibun, yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ka san da cewa gona ta wanda ake kiranta Bayruha ita ce zababbiyar dukiya a gona, ita nafi so, ita nafi kauna, ita ce dukiyar da tafi kima a gona. Yace ya rasulullahi Allah ya saukar da aya da cewa ba za ku samu aljanna sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so kuke kauna na dukiya, ko kuma ba za ku yi dace da wani aiki na alkhairi wanda zai zame muku sababin shiga aljanna har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so kuke kauna. Yace ya rasulullahi gona ta wannan Bayruha na bada ta saboda Allah, ya rasulullahi sati inda kaga ya dace. Azza Allah yace masa madalla madalla, wannan ita ce dukiya mai riba. Maza Allah ya ce abinda na ga ya dace, wannan gona ta kan shi kaka karkasa ma danginka waɗanda suke na kusa, ka karkasa kowa ka bashi. To kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu ga yanda yafi dacewa yi, saboda duk lokacin da ka sarra kai sadaka ga wanda yake na kusa da kai, kana da ladanin ki biyu, ga ladan zumunta ga ladan sadaka. To shine ana Umar yace, ya manzon Allah, inni asabtu ardan bi Khaybar, nayi dace da wata gona a birnin Khaybar, lam usib malan qattu anfasa indi minhu, yace da dai tunda Allah ya halice ni ban taba dace da wata dukiya mafi tsada mafi kima a gona sama da wannan gona. Sai yace fa mata amru bihi, ya rasulullahi zaka umarci ni nayi da ita, nuna mun wani aiki na alkhairi wanda zan yi da ita. Qala, sai manzon Allah yace masa, in shi ita habasta aslaha, in har kaso, manzon Allah yace habasta aslaha, ma'ana ka tsare asalin gonar, ma'ana ka maida ta wakafi kenan, wata saddaqta biha, kai sadaka game da duk amfanin da ake fitarwa daga wannan gona, kai sadaka da shi. Gonar da ga ta a zo a noma, amma duk abin da aka samu a cikin ta tuwa kafi ne kenan. A noman da za a yi, za a biya su waɗanda suka yi aiki, amma duk abin da ya rage, to wannan an ɗauke shi a matsayin wakafi ne, za a yi sadaka da shi. Misali, kana iya ba da gona, wannan gona a zo in damuna ta yi a shuka ta, abin da aka samu na amfani, su waɗanda suka noma kina a yi yarjejeniya, suna da rabi kenan, kuma a ware kai da rabi, ko kuma suna da kaso ɗaya daga ciki a kasa uku kenan, suna da kaso ɗaya kenan, kashi biyu kuma na mai gona ne, amma wannan kashi biyu kenan za a sarrafa shi akan wakafin da aka yi. Shi ne ya ce, in shi ita habasta aslaha, in har kaso, manzon Allah ya ce masa ka tsaida asalin gonar, ma'ana ka maida shi wakafi, ka tsare shi. Wata saddaqta biha, kai sadaka da duk abin da ake fitarwa na amfani a gonar. Qala Umar, sai yake cewa, qala, sai Abdullahi yake cewa, fata saddaqa biha Umar, Umar Allah ya kara masa yadda, sai yayi wakafin wannan gona, wato yayi sadaka da duk abin da ake fitarwa na amfani. Annahu la yubau, cewa ba za a sayar ba, wala yuhabu, kuma ba za a yi kyauta ba, wala yuras, kuma ba za a gada ba. Maganar a gaji gonar kwata-kwata ma bai ma taso ba, kuma duk abin da aka a sayar da ita shi ma bai taso ba, kuma ba maganar a yi kyauta da ita. Wata saddaqa biha, ya yi sadaka da ita, fil fuqara'i, wato game da talakawa kenan, duk abin da ake samu na amfani, to talakawa su ne za a sarrafa ma. Wa fil qurba, da dangin shi kuma waɗanda suke na kusa. Wafin riƙabi, wato da bayi, wafi sabilillahi, da duk wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah, kenan abu na farko a nan shi ne shahadi. Wabni sabili, da baƙo ɗan wucewa shi ma a bashi. Wabbaifi, da baƙo, in an yi baƙo shi ma a ɗauka a bashi. Umar Allah ya ƙara masa yadda, ya yi hubusin ita wannan gona kenan akan waɗannan abubuwa da ya zana, waɗannan kenan sharuɗa da ya zano cewa da talakawa, da danginsa na kusa, da kuma bayi, da kuma hanya ta ɗaukaka addinin Allah shi ne shahadi, sannan kuma da baƙo ɗan wucewa, da yawa, sannan kuma da baƙo in an yi ya zo gari shi ma a ɗauka a bashi. Sai ya ce, wala junaha ala man wadiyaha, yace kuma ba laifi ga wanda ya yi kunci kula da ita wannan gona, an yi akula min habil ma'ruf, wato ya ci da hali wanda yake na kyautatawa game da abin da ake fitarwa na amfani, kenan da hali na kyautatawa shi wanda ya yi kunci kenan kula da ita wannan gona, kenan wanda aka danka a hannun shi shi ne zai kula da tafiyar da ita, to ba laifi, yakan iya ci da hali na kyautatawa kenan gwargwadon bukatar shi. Wa yud'ima ghayra mutamawwili, kuma yana iya ciyar da abokinsa wanda yake ghayra mutamawwil, ba wanda zai maida abin da aka bashi a matsayin dukiya, wanda in an bashi kaiwa ne zai yi aje ko ya kai kasuwa ya saida, a'a, in dai ci ne zai yi, to wannan yana iya dauka ya bashi. sai yace qala sai yake cewa fa haddathtu bihi ibn sirin wato shi wato sai yake cewa fa haddathtu bihi ibn sirin wato sai na ba abdullahi sai na ba muhammad ibn sirin labarin wannan hadisi fa qala sai yace ghayra muta'assilin malan kenan ibn aun sai yace ghayra muta'assilin malan a ba mai maida wato abinda aka bashi kenan dukiya wanda zai maida matsayin dukiya ce tashi kenan in dai mutum ya ci ne kamar misali wani na tare da kai shi ba talaka bane bai daga cikin waɗanda aka zana za a ba to wannan ba laifi kana iya bashi kenan bakin gurgudo amma in wanda zai maida abin dukiya ne shi ma ya ringa kaiwa yana sayarwa to wannan bai ya halatta don haka anan abin da muke so mu gane kamar yanda ya gabata waqafi abu ne wanda ake bukatar duk wanda Allah ya masa dukiya to yayi kokari yayi waqafin wani abu daga cikin dukiyar shi wanda wannan abin da kai waqafi har zuwa kiyama da dan shi zai yanke ba har zuwa kiyama kaga anan gona ce Umar yayi waqafin ta duk abin da ake fitarwa to ga inda ake sarrafawa kuma shi wannan waqafi in ka riga kai to ya fita daga hannunka ba maganar kai kyauta ko ka sayar da shi kuma ba maganar magadan ka su gaji wannan abu in ma sun gada sai dai su gaji kenan kula da wannan abu da tafiyar da shi amma ba kasancewar cewa mallakar su bane su yi abin da suka ga dama da shi nan insha Allah muka zo ƙarshen littafin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك